Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyyar muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abduce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jin rigamar shiri na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji abin da ya tsone wa shugabannin ƙananan hukumomi ido a Najeriya dangane da batun kasafin kuɗaɗen su. Muna kuma da rahoto kan batun izinin gine-gine a jamhuriyar Niger. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, sai kuma muhimman labarai da suka ɗauke hankalin jaridun Amurka a wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Hukumar binciken manyan laifuka na Amurka ta FBI ta yi nazari a jiya Alhamis akan mota da gidan dan bindiganin da ya kashe mutane 12 a wata mashaya a birnin Thousand Oaks a California. Tsohon hukumar ta gano cewa tsohon sojan ruwa na Amurka da ake kiran shi David Long wato ya kashe kansa ne bayan ya harbe mutane da suke mashayar da ake kira Bloodline Bar and Grill. Bayan ya kashe su, shi kuma ya harbe kansa ya kashe. Masu bincike dai sun ce suna neman wasu bayanai game da lafiyar hankalin Long kafin ya kai wannan harin na yammacin Laraba. Mukaddashin Director FBI a yankin Los Angeles da ake kira Paul Delacourt ya ce da alama dai Long shi kadai ne ya je ya kai wannan wato hari. A cewar babban jami'in 'yan sanda na karamar hukumar Ventura da ke can wato jihar California da ake kiran shi Geoff Dean, ya ce jama'ansa dai sun taba amsa wata kira da aka yi musu na tashin hankali a gidan wato Long kenan a cikin watan Afrilu, kuma sun je sun samu Long din a fusace yana rigima. Wani jami'in lafiya ya tattauna da Long din, ya ce nan ne suka gane cewa ba za a iya kulle Long din ba saboda bisa dokar jihar. Din ya ce jama'ai suna zaton yana da damuwar hankali saboda aikin sojin da ya yi. Sai dai Dini ya kara da cewa hukumomin tsaro ba su gano musabbabin da ya kai wannan harin na ranar Laraban ba. Sai dai an gado cewa Long ya kashe kansa bayan ya kai wannan harin. Amurka ta sanar da karin takunkumai akan wasu kamfanonin Rasha da na Ukraine masu tarin yawa da ke da alaka da ayyukan Rasha din a makwabciyarta Ukraine. Gwamnatin Trump ta sanar da karin takunkumai ne a jiya Alhamis kafin shugaban na Amurka Donald Trump ya tashi zuwa birnin Paris, inda shi da shugaban Rasha za su kai ziyara a ranar Lahadi domin halartar bikin cika shekaru 100 na yakin duniya na farko. Labarin jiya Alhamis na sanar da karin takunkuman da ya shafi wani dan kasar Rasha da wasu 'yan kasar Ukraine guda biyu da kamfanonin Rasha da na Ukraine guda tara. Ma'aikatar Bital Malin Accra a Amurka ta ce takunkuman da sun shafi wasu mutane kuma da wata kungiya wanda aka same su da cin zarafin bil'adama mai yawan gaske a wasu wurare a kasar Ukraine. A wata sanarwa da ma'aikatan Bital Malin ta fitar karkashin sakatare mai kula da tattara bayanan sirri akan ta'addanci da kudade da ake kiran shi Sigal Mandalka, yana cewa wato ma'aikatar za ta ci gaba da auna kamfanoni masu samun goyon baya daga kasar Rasha domin cin gajiyar ayyukan da Rasha din take yi na mamayen yankin Crimea. Sakamakon takunkuman da za su hada ne da dora hannu akan kadarorin Amurka da ke hannun ɗaiɗaikun mutane da kamfanonin kana a haramtawa Amurkawa kasuwanci da su. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya Amurka ta dakatar da yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na kawo ƙarshen shirin nan da ke kare dubun dubatan matasa bakin haure daga mayar da su zuwa ƙasashensu. Alƙalai uku masu shari'a a San Francisco sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka shigar da ƙarin za su iya yin nasara a kan ƙalubalantar shawarar da Trump ya yanke na soke shirin da ke kare yaren da aka shigo da su Amurka suna ƙanana taɓa rauniyar hanya da ake kira DACA. Kotun ta ce shawaran Trump magana ce kawai da kuma son zuciya, kana kuma shawaran nasa ta saba wa dokokin ƙasa. Mai shari'a Kim Wardlaw ta ce ba kotun tana nufin za ta yi shishigi ne a kan ikon shugaban ƙasa da doka ta bashi na ƙarfafa dokokin bakin haure ba, sai dai ta ce dole ne a bi tsarin demokuraɗiyya wurin yi wa jama'a lissafi kafin aiwatar da irin wannan umarnin shugaban ƙasar. Wasu ƙananan kotuna guda biyu a baya sun taɓa dakatar da shugaba Donald Trump akan wannan batun. Jihohi da dama da ma jami'ar California sun kai ƙarin gwamnati a gusuni suka kai ƙarin gwamnati a kotu yayin da shugaban ƙasa ya kuduri aniyar kashe shirin daka kwata-kwata. Wani nazari da aka fitar a jiya Alhamis na cewa yaƙi da ta'addanci da Amurka ta jagoranta ya kashe mutane 5,700 a Iraki da Afghanistan da kuma Pakistan a cikin shekaru 17 da aka kwashe ana wannan yaƙin, kana an samu ƙarin kashi 22 cikin 100 na mutuwar da aka samu tsakanin shekaru 2 da suka shuɗe. Mutane da suka mutu sun haɗa ne da sojojin Amurka da na ƙawayenta da kuma waɗanda wato aka yi ƙasashen da aka yi yaƙi a cikinsu, sai kuma 'yan bindigan da aka kashe a wannan yaƙin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta kasar ta ce bai kamata gwamnoni su ci gaba da rike kudaden kananan hukumomin kasar ba bisa zargin rashin tsafta a tsarin tafiyar da kudaden majalisun kananan hukumomin kasar. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, shugaban reshen kungiyar na jihar Kano Alhaji Lamin Sani ya ce kalubalen kudaden ne sanya mutane ke ganin kananan hukumomin ba sa taka rawar da ya kamata wajen cimma muradin al'umma.
Bana zaton akwai wata gwamnati ko ta jiha ko ta tarayya da take da dama irin wacce da take da ita ta baya saboda yanayin lalacewar tattalin arziki. To amma idan ka yi ƙasa-ƙasa kuma kananan hukumomi sun fi zama a cikin karancin kuɗi saboda kusancinsu da jama'a, saboda matsalolin da suke kansu, da kuma ba su da wata takamaiman hanya ta samun kuɗi da ya wuce kuɗin da yake zuwa daga gwamnatin tarayya. Misali, akwai kananan hukumomi da yawa a cikin wannan ƙasa wanda idan ka kyale su rabin kuɗin da ake samu, wani ba zai fi 100,000 a wata ba, wani ba zai fi 200,000 ba, kuma kamar yadda ka sani shekaru masu yawa kuɗi baya zuwa hannun kananan hukumomi directly kamar yadda a da can baya yake shiga. Da lokacin da kuɗi yake zuwa hannun kananan hukumomi gaba a lokaci ɗaya an samu rashin tsafta a cikin yadda ake tafi da kuɗaɗen. To amma ni a wajena sai nake ga wannan ba hujja ba ce da za ta sa har yanzu a ce ba za a ba wa kananan hukumomi kuɗi ba. Dalili na shi ne kullum in ana tafiya ana samun gyara. Sannan kananan hukumomi shugabanni ne wanda ba su da immunity, wato ba su da rigar kariya. Za a iya ba mutum kuɗi a saka masa dokoki, wanda ya taka dokokin na ai masa hukunci. Inda kananan hukumomi suna samun kuɗi gaba ɗaya babu shakka da a rage raɗaɗi na talauci a wannan ƙasa.
A mataki na algon kungiyar ku ta ƙasa baki ɗaya, wannan hoɓɓasa kuke danganin cewa su gwamnonin da su sakar muku mara ku yi yadda ya kamata?
To a mataki na ƙasa, saboda ni memba ne na National Algon, akwai abubuwa da yawa da muka yi. Akwai gwamnoni aƙalla kusan guda 10 waɗanda suke kyautatawa wajen yin abin, zaka ga an rubuta neman aikin suna bayarwa kamar yadda ka'idar ta da makamantansu. To muna ƙoƙarin mu karama su, sannan kuma muna ƙoƙarin mu kwamitattuka wanda na farko za mu samu irin gwamnoni da har yanzu sai ya rage ba su ma yi zaɓe ba, wasu sai aka kusan nan suka yi a jihohin. Sannan muna nan muna tunani kuma za mu samu gwamnonin a cigaba da magana da su, a cigaba da roƙonsu da nuna musu muhimmanci da alfanu na a ce kananan hukumomi an yi zaɓe kuma ana yin ayyuka, domin ba ƙaramin sauƙi zai zama yau gwamnonin ba.
Wace rawa kuke takawa kan batun can na ba wa 'yancin kananan hukumomi ta fuskar kuɗaɗe wanda ake so sai ya shiga cikin kundin tsarin mulki?
To kamar yadda ka sani, a duk kokarin da za a yi an riga an yi, domin har abin nan ya zama an sa shi a cikin kudure-kuduren da aka kai wa majalisa ta ƙasa ya wuce ceje majalisar jiha. To kaga da wataƙila ba dan algon da kuma nalge an haɗa kai an yi ƙoƙari ba, da ba ma zai kai wannan matakin ba. Kuma muna fata ko ba daɗe ko ba jima in Allah yadda, Allah zai kawo lokacin da za a samu cin gashin kai, kuma ya zamana cin gashin kan ya zame wa al'ummar ƙasa da su ƙananan hukumomin alheri.
Menene ra'ayinka game da wancan kashe-kashe da kai bayani cewa a baiwa kananan hukumomi kudin su kai tsaye kuma koda ba a ba su kai tsayen ba inda za a tafiyar da abin a saka abin da ka kira sincerity ba laifi bane, kai me ra'ayinka?
Ra'ayina shine i zamana ana yin abin a yadda doka ta ce a yadda kaida take, in aka bi shi a yadda doka ta ce a yadda kaida take babu shakka za a samu ci gaba a wannan kasa wanda kuma kowa abin da yake nufi kenan. Amma dai abin da nake so in kara jaddadawa shine kananan hukumomi suna da matukar muhimmanci a kyautatuwar rayuwar al'umma. Saboda haka tunanin ka kashe karamar hukuma to ba tunani bane wanda zai haifa wannan kasa da mai ido, babu shakka za a samu lalacewa da karewar tsare-tsare a cikin wannan kasa in dai aka ce a rushe kananan hukumomi.
To madalla, sai kuma jamhuriyar Niger inda hukumomi suka buƙaci waɗanda ke gine-gine a waɗansu unguwannin birnin Yamai da su dakatar da dukkan aikace-aikace musamman waɗanda ke kewayen bishiyoyi da ke yi wa wannan birnin kariya daga barazanar hamada. To sai dai waɗansu dalilan filaye na cewa ba za ta sabu ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Musulmi Muni Barma ya haɗa mana.
Wata takardar da ministan fasalta birane mai kula da sha'anin filaye Mamman Waziri ya saka wa hannu a farkon watan nan na Nuwamba ta umarci mamallaka gidaje da masu filayen gini a shiyoyin da shimgen bishiyoyin Saint-Hubert ta ratsa su kwashe nasu nasu daga waɗannan wurare da doka ta ce mallakar gwamnati ne. Sai dai da alama wannan mataki bai samu karbuwa ba daga wasu 'yan Niger. Hasha Zainabu Abdu Bage na shugabancin kungiyar dalalan gidaje ta Spain.
An saba dokan irin waɗannan mataki mai ba su yi aiki da su ba, don gwamnati yau ta ce ta doki mataki mu gare mu kamar na wasan kara ne, paske suna dokan mataki kuma su suka taka ta. Mutanen nan da aka ba hanya suka yi Marcelin Saint-Hubert, ai ba rana guda suka tashi suka yi shi ba, dosiye suka yi suka kai minister. Gwamnati ta ba su arete da titir fonse da wane ne, yanzu za su ce ba su yarda? Ai wannan ba gaskiya ba ne.
Shimgen bishiyoyin Saint-Hubert wanne aka kafa shekaru sama da 40 da zumar kare birnin Yamai daga kwararowar hamada na fama da mamayar sabbin gidaje a yau. Sabili kenan da hukumomi suka kuduri aniyar saka kafar wando daya da masu yi wa waɗannan albarkatun gandun daji barazana. To amma a cewar wani dillalin filaye Muhammadu Bashir Adamu, idan an bi ta barawo ya kamata a bi ta mabisau.
Ba gwamnatin da ta huce wadda ba ta yi awo cikin sancin karta ba, amma ba zai taɓa yiwuwa ba a yi awo gwamnati kina cikin birni, babban birni da gunaran da bilki na ƙasa, sai an ƙara abu shekara biyu ko uku sa'annan gwamnati ke dawo ke ce wannan aikin da an kai ba daidai bane ba, kenan akwai complice tare da su ake hada kai a yi. Sai bayan abu ya lalace lokacin ita kuma cigadawa ta ce za ta dauki solution, ko ya kwantar da hankalin shi. Wannan arete da gwamnati ya doka ba wani wuri inda gwamnati ya yi magana cewa ya amshe ya tadda wani awu me ya shahi lambobi ne na ilo, kenan wurinka yana nan inda yake.
Ko da yake yayi amanna akan rashin dacewar ayyukan gine-gine a shimgen Saint-Hubert, Malam Zubairu Shaibu da ke harkokin kare a unguwar Kwara ta Gi na mai jan hankulan hukumomin Niger akan irin abubuwan da ke faruwa a birnin Yamai a dalilin waɗannan bishiyoyi.
Saint-Hubert kenan, ba a taɓa shekara wadda ba a samu wani ta'adi an kai ciki ba, an kashe mutum, an yi kaza, an yi kaza, ga hainan da ya zama mutane hatsari cikin gari. Kenan gwamnati yau in an kace yau an gidaje cikin Saint-Hubert kenan, ita kuma gwamnati ta samu ƙarin ci gaba don tsaro zai mata sauki.
Tuni ministan fasalta birane ya umarci shugabannin da'irorin Yamai su dauki matakan zartar da doka ba tare da ɓata lokaci ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
कुछ हो गया कोई न पहचाना अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना
yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi a yau muna tare da Hajiya Jummai Yakubu Abdullahi Shugabar kungiyar masu man kuli-kuli da ke wani gari a karamar hukumar birnin Kudu a jihar Jigawa. A wata hira da suka yi da Baraka Bashir wakiliyar sashen Hausa, Hajiya Jummai ta ce ta gaji sana'ar ne daga iyayenta. Ta kuma ce ta jagoranci kirkiro kungiyar ne bayan da ta lura da cewar komai a kungiyance yafi bada muhimmanci ga rayuwar al'umma. Ga da yadda hirarsa ta kasance.
Sunana Jummai Yakubu Abdullahi Kamgire. Shugabar kungiyar man kuli-kuli ta garin Kangire birnin Kudu lokar Gamal.
Ya aka fara wannan harka ta man gyada.
Wannan man kuli da muka fara shi mu dama da muka taso mun taso ne da muka sami iyayenmu suna man kuli-kuli sana'a su kenan. To kuma da muka taso mu ma sana'ar mu kenan man kuli-kuli.
Shi gado akai.
Gado mu kai.
To
da muka tashi idan muna kankana mu ma muka koyi man kuli-kulin. To da muka tashi sai muna tafe da muka dan taso haka ma muka dan yi shekaru a daki sai muka gane cewa to ai mu yi kungiya kungiya ita za ta ba mu abubuwa wanda zai shigo a gwamnatance in ba kungiya kai dai ba za ka je ka ce a baka abu kai kadai a baka ba to kuma da muka je mu na tara mata muka yi mutum muka nace kungiya za mu hada suka ce to sha'ani na mata kowa sai ya ga kyashi idan an yi wannan kungiya ma ba wani ci gaba bane kai bai waye ba waye in je nan na ce kuma hada ne muka hada wace ce shugaba suka ce to mu mun zabe ki ke zaki mana shugabanci
muna zancen shekara nawa
shekara 11 kenan
da kafa wannan kungiya
da kafa wannan kungiya shekara 11 yauwa da kafa wannan kungiya to da muka kafa kungiya muka je muna dan yin mutum mu sai nace to yanzu da muka kafa kungiya mu danga ajiya naira 10 muke ajiyewa
naira 10
ne a sannan naira 10 muke ajiyewa naira 10 ma wata sai ta zama nawa bata bayar ba amma dai iya na arbuce bata bayar ba kuma za ta to da muka hada kungiya muka je ne to ai sai mu je mu rijista domin kungiyar
nuna miki cewa ana rijista
malamar gonar mu ce Hajiya Sa'ada Sa'adu a birnin Kudu har gona gare mu ta kungiya sai muka ce to mu je mu sai ta ba mu shawara to ku je ku yi rijista da kungiyar ku da sunan kungiyar ku da sunan garin ku sai muka ce to da muka tashi shugabanni biyu ne a nan garin na kungiyar daya Cinda Dahiru Kangire Gabas ni Jummai Yakubu Abdullahi Kangire Yamma a register haka muka je muka ita da mutananta ni da mutane na amma a lokacin bamu gane sosai ba sai ni na shiga kungiyarta ita ma ta shigo kungiyarta gudunmuwar da muka hada kudi zamu register kudin mu da bai yi ba ni na sa kudi na ita ta sa kudin da muka ce to je mu muka register da ke dai na samu mutum bakwai mata suka ban 300 na je aka yi mu register naira 4000 na cika nace ni dai kungiya na idan za ta ci gaba alhamdulillah zan yi bakin kokari na in shiga
kai aka sai gona
ya akai aka sai gona eh to gona dai a yan wannan dakan dakin ne muka samu gonar ba a shekarun bayan bane yauwa a wannan dakin shekara 2 da ga yanzu dai a shi muka samu gona gonar ma dai ba mai yawa bace amma yanzu nan gaba dai muna fatan cewa da alheri zamu samu gona wacce zamu yi kanoma ya bunkasa sosai ko da bana ma mun yi noman ya kai shata uku dai haka
me kuka noma
mun noma gyada da ita tunda mu gyada ce za mu yi man kuli-kuli za mu je kasuwa idan muka noma sai mu matse kayan mu.
Riba
biyu mu noma kuma mu zo mu yi mai kuma a je kasuwa a siyo mana gyadar har yanzu.
To, to za mu koma baya. Bayan an kafa kifin dan samu kuka hada kuka je kuka yi rijista sai aka yi kaka.
Da muka je muka yi rijista. Ni kadai ma na tafi da nace ku zo mu je a rijista sai suka ce gaskiya mu ba za mu samu dama zan mu sun hana mu nace to he na tafi ni daya nace na kai kudin rijista naira 4000 da kudin babun na dawo aka iyo rijista nazo nace to naje an yi rijista an yi komai an sa suna an yi komai to shikenan to yaushe za ta fito nace a sai na koma sun ce he nan da 14 sai sati bi rijista ta fito muka je muka karbo rijista nazo na tare yan kungiya nace to ga rijistar kudin da kuka ba amman daga ciki kun ban 1,100 ni kuma na cika 2,300 kuma ne kudin babura a jifuna to ya za a yi nace a ba komai ai mu je kungiyar ta bunƙasa alhamdulillah to alhamdulillah muna nan kungiya ba da Allah ya kawo mana ci gaba sai Nasida Ali a lokacin da ya kwamishinan gona a lokacin Sulai Lamida da ya gwamnan Jigawa to shine kwamishinan gona ai sai ya kawo mana wa'ansu injina da hannun ke yin aikin fa
ku daka
idan muka soya ta kamar misalin karfe 5 ai karfe 7 da ki tahi ki sa suya bayan kin soye idan kika tahi kika sa soya bayan kin soya wannan kwano 7 da zaki she kin je har karfe 5 ta yamma biki gama ba kina aikin ta biki gama man ba ta zama nomu ba amma da ya kawo mana injin nan karfe 2 da rabi ai mun gama mun tashi kuma shi ma fada hannun ake amma sai ya
samu bambanci da
yawa sai ya samu bambanci da na tirmi da na shi wannan injin da ya kawo mana shi dai haka da hannu zaki ka goga shi ko yaro kankani kika barwa kika zuba wa gidan ruwa ai sai gida ta mai sai muka samu sauki
ba shakka ma sauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan ku kasance da mu mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin Hajiya Jummai Yakubu Abdullahi da Baraka Bashir da ta yi hirar da ma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Sai kuma muhimman labarai da suka dauke hankalin jaridan Amurka a wannan mako.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Washington Post, inda aka rubuta sakamakon zaben rabin zango na Amurka. Yayin da 'yan jam'iyyar Democrat suka lashe kujerar majalisar dokoki, su kuma 'yan jam'iyyar Republican sun samu nasarar mamaye kujerar majalisar dattawan Amurka. Mata sun taka rawar gani a wannan zaben, inda mata 117 a cikin 335 suka samu kujerar majalisar dokokin Amurka, inda ya hada da mata biyu musulmai wacce ɗaya daga ciki mai suna Ilham Omar. Yar asalin Somalia ce ba Amurkiya kuma yar gudun hijira, inda za ta zamanto ta farko da za ta wakilci jihar Minnesota. Bari mu je ga jaridar LA Times, inda jami'ai suka umarci mazauna ƙauyukan arewacin jihar California da su ƙaura daga gidajensu saboda wutar daji da ke malalowa kusa da mazaunarsu, inda a yanzu haka ya haifar masa da iska mai matsanancin zafi. Bari mu ƙara leƙa jaridar Washington Post, inda shugaban Amurka Donald Trump ya kori Attorney General na Amurka Jeff Sessions a cikin wani mataki da ake gani kamar shine na farko a shirin da shugaban ke yi na yin tankaɗe da rairayen manyan jigogin jami'an da ke da hannu a binciken da ake kan zaben shugaban ƙasar na shekarar 2016. A cikin wasiƙar barin aiki da ya aika wa shugaba, Sessions ya ce ya sauka daga kujerar tashi kamar yadda shugaba Trump ɗin ya umarce shi. Bayan haka ne kungiyoyi masu zaman kansu suka buƙaci a gudanar da zanga-zanga a baki ɗaya ƙasar Amurka a ranar Alhamis don nuna rashin amincewa da cire Attorney General Jeff Sessions da maye gurbinsa da wanda ya fito ƙarar yake sukar bincike da ake gudanarwa a kan shishiyin ƙasar Rasha a cikin zaben shugaban ƙasa na Amurka na shekara ta 2016. Zanga-zangar dai da aka fara shi ranar Alhamis an ce za a yi shi ne a ɗaukacin jihohin Amurka 50 da wasu ƙasashe da ke yankin kudancin Amurka, Puerto Rico da Virgin Island. Sannan kuma aka buƙaci mutane da su saka hannu a shafin yanar gizo don tabbatar da halartar zanga-zangar, amma har yanzu ba a tabbatar da mutane nawa bane za su halarci wannan zanga-zanga. Shi dai Jeff Session ya bayyanar da barin aikin shi ne a ranar Laraban nan, biyo bayan bukatar hakan daga wajen shugaba Donald Trump. To yanzu a ƙarshe bari mu ƙara leƙa jaridar LA Times, inda hukumomi a kudancin jihar California ta nan Amurka sun tabbatar da kisan mutane 12 da wani mutum ya yi a lokacin da ya yi harbe su a cikin wani gidan shakatawa a daren Laraba. Babban Spentan ‘yan sandan ƙaramar hukumar Ventura, Jeff Dion, ya gaya wa manema labarai cewa ɗaya daga cikin ‘yan sandan farko da ya isa wannan gidan shakatawar na Borderline Bar and Grill ne ya fara rasa ransa bayan da ya shiga wurin. A cewar hukumar, wannan ɗan sandan mai suna Sergeant Hon Hellos, wanda ya kwashi shekaru 29 yana aikin ‘yan sanda, ya mutu ne bayan da aka kai shi asibiti. Akwai mutane da dama da suka jikkata, amma Spentan ‘yan sanda ya ce ba zai iya sanin yawansu ba, da yake da dama daga cikinsu ne suka kai kansu asibiti. Sharhin jaridun Amurka ku saurara na wannan makon, Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Shi a gaishe ku, sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, suna na Abubakar Liman daga Zamfara a Kuriyar Madau. Hakika dan gaskiya na yi shigo wannan gidan rediyo da azanka ne domin bayyana ra'ayina akan siyasar jihar Zamfara. To gaskiya mu jihar Zamfara mun ga alamun ana son a yi mana bugu-bugu, ana son a kawo mana mutumin da ba shi al'umma ke so ba, ana son a kawo mana rudani, kuma hakan yana son tabbatar mana cewa kamar APC ba ta da kyakkyawan shugabanci. Dan idan akwai shugabanci mai kyau, ba za a ce abin da kwada na cikin gida ba, abu ya zo ya zanji dali. Saurare kawai muka al'umma sun kidi ne, kowa tunanin yake yadda abubuwan nan za su kayancewa. To gaskiya a matsayina na dan jam'iyyar APC na jihar Zamfara, ina ba da shawara don Allah a tsaya a ga meye mafita al'amarin nan domin a samu al'umma mai ta. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Haruna Bajoga. To alhamdulillah ala kulli hal. Haƙiƙa mun yi farin ciki ne kuma ji daɗi da muka samu labarin cewa ƙungiyar ƙwadago da gwamnatin Najeriya an samu fahimtar juna. Ina nufin cewa ƙungiyar ƙwadago ta dakatar da babban yajin aikin da za ta shiga. Domin kuwa alal haƙiƙa wallahi yajin aikin nan babu wanda zai ɗanɗana ko ƙarfafa talaka na ƙasan ƙasa. Talakawa marasa galihu a je a dawo duka mu ne za mu je mu sha wahala a ɓangaren asibiti, a ɓangaren kiwon lafiya, a ɓangaren samar da harkokin rayuwa, duk da cewa yanzu ma rayuwar ana yin ta ne sai hambala a cikin maleji. To muna fata Allah ya ƙara kawo fahimtar juna da daidaito a tsakanin ɓangarorin biyu domin a gudu tare a tsira tare. Wannan Najeriya fa ƙasar mu ce gaba ɗaya, ba mu da ƙasar da ta fita. Don Allah mu hukunta, don Allah ya kamata a duba a ringa fara ana duban bakin ƙasar. Talakawan ƙasar su na cikin wani yanayi, sai Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa.
Kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Hukumar binciken manyan laifuka a nan Amurka ta FBI ta yi nazari a jiya Alhamis akan mota da gidan ɗan bindiganin da ya kashe mutane 12 a wata mashaya da ke birnin Thousand Oaks a California. FBI ta gano tsohon sojan ruwa David Long shi ya kashe kansa bayan ya harbe mutanen da suke cikin mashayar da ake kira Borderline Bar and Grill. Masu binciken sun ce suna neman wasu bayanai akan lafiyar hankalin Long kafin ya kai wannan harin na shekaran jiya Laraba. Amurka ta sanar da ƙarin takunkumi akan kamfanonin Rasha da na Ukraine masu tarin yawa da ke da alaƙa da ayyukan Rasha ɗin a makwabciyarta Ukraine. Gwamnatin Trump ta sanar da ƙarin takunkuman ne a jiya Alhamis kafin shugaban na Amurka Donald Trump ya tashi zuwa birnin Paris, inda shi da shugaban Rasha Vladimir Putin za su kai ziyara a ranar Lahadi domin halartar bikin cika shekaru 100 na yaƙin duniya na farko.
To a gaida na gomma da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da Solomon Abo da ya haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. da alheri.